بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيوة الله تبارك وتعالى بوديا لسيك دعوة wannan darasi na tafsirin alqur'ani mai girma. Muna kan aya ta farko a cikin suratul mu'minun. Yau hudu ne ga wata ko biyar, sai ka ga irin abun kenan. Ka ga yanzu yaushe aka fara azumin haramci biyar shi ne. So ko ka tsaya kai aiki kuma ba ka tsaya ba zai tafi, shine kawai abin da yake nuna. Yau biyar ga watan Ramadan, hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1447, mun yi magana akan qad afla ahlul mu'minun ko alladhina hum fi salatihim. Muna magana akan salat da matsayarta da yadda Allah ya ambace ta a cikin littafi. Mun tsaya ne akan cewa ita sallah tana sababa bayyanar da sha'air na musulunci, kamar yadda muka gani a jiya. So mai karantawa zai sake karanta mana ayar da zai mu sake jaddada ta.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alladhina hum fi salatihim khashi'un.
Bayan da Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar da tabbacin rabautuwa da samun gidan aljanna wa mu'minai, sifa ta farko ita ce sallah. Sallah din nan mun faɗe ta da irin nau'o'inta yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ta amfani da lafuzar sallah a cikin alqur'ani da wasu ma'anoni iri daban-daban. Har ya kai mu ga cewan wato mun ga yadda nau'o'in sallolin suke da yadda kuma ake yin su duka al'aslu daga alqur'ani, sai muka fito da wasu fawa'id daga cikin fa'idojin sallah. Wata dan adam yake samu wani Allah ya sani wani Allah bai sani ba, waɗannan fawa'idin muna da kyakkyawan zato za su samu masallacin da ya tsare sallah ko ya san su ko bai sani ba. Na kusa da ƙarshen nan da muka tsaya a kansu shi ne sabuban bayyana sha'air na musulunci, wanda sallah ita take bayyana wannan. Wanda Allah ba wannan shi yasa aka shar'anta ta tana ta maimaituwa a cikin wuni da kwana, saɓanin wasu ibadun da Allah ya shar'anta wa mutane ba sa iya maimaituwa a shekara, sai dai a yi su sau ɗaya. Kamar wannan azumin baya maimaituwa, Ramadan guda ɗaya ne a shekara kuma baya maimaituwa sai dai na nafila. Haka aikin hajji shima Allah tabaraka wa ta'ala ya kan yashi baya maimaituwa a shekara sau ɗaya yake zai sai haka zakkar kuɗi ita ma ba ta maimaituwa sau ɗaya yake yin ta amma saboda son da Allah yake yi ma sallah shi yasa ya saka ta a bar maimaituwa a wuri sau biyar ma bisa hadisi ya nuna cewa in ka maimaita ta sau biyar za mu maimaita ladanta kuma har sau hamsin a wannan daraja ce wadda Allah ya ba mu sallah ko da aka tashi shar'anta ta ba a shar'anta ta ba a ƙasa sai da aka yi tafiya da annabi a Isra'i aka ba shi sallah aka shar'anta ta kuma da hajji da zakka da azumi duka Allah ya sa wani wanda yake wakiltansa shi ne mala'ika da ake turowa da zai samu annabi ne bayyana amma sallah da Allah ya tashi shar'anta ta ya cire wakilcin mala'ika sai haka daga shi sai annabi kuma aka ba da sallah wannan arabi shi ma yana nuna daraja irin na ita sallah to ita ce take fito da sha'a'ir afili za mu iya cewa sha'a'ir alamomi ko alamar mutum ka tabbatar da shi musulmi ne shine ga yana sallah duk wanda aka gani shi yana ruku'u yana sujjada to ba wani mai musu akan cewa wannan mutumin ba musulmi ba kawai ya yarda musulmi ne illa iyaka in an samu wasu yan bambance-bambance da fahimta a tsakani wani wani abu ne daban amma dai daga ganin kana ruku'u daga ganin kana sujjada to ya baka sunan musulmi shi yasa ta zamanto sha'a'ir ne na musulunci amma yanzu zai iya yiwuwa ka shigo nan ka zauna har mu tashi ba wanda zai gane kana azumi watakila kana iya cika cikinka da abinci kuma ka zo har ma da yankwana ka ɗan yankwane haka don a ce azumi ya kama ka ko zai iya yiwuwa aiko amma dai ba ma tsammanin akwai irin wannan mutumin anan ba ma tsammanin kowa yana azumi sai na san akwai marasa lafiya wanda watakila Allah ya sauke sannan banda wannan malai ce sallar tana sababa wato da'awa zuwa ga Allah da magana ko da aiki tunda kaga ko kiranta da ake sallar ai magana ce karatun fatiha da surori ai magana ne tasbihi da ake cikin ruku'i duka ai magana ne su addu'o'i da ake cikin sujjada magana ne haka nan irin su karatun tahiyya ai duk magana ce aiki kuma shi da sunkuyanka da tashinka da tafiyarka sujjada da tsayuwarka duka waɗannan ayyuka ne a cikinta wanda kenan ibada ce wacce ta tattara addu'a ta tattara magana ta kuma tattara aiki shi sa annabi ya ce innama salatuna qira'atun wa tasbih wato karatu ɗaya da tasbihi da ruku'i da karatuttuka da dai sauran abubuwa na takwas ina ganin ko mun koma baya ne akwai sabab yawa sabab na ɗaga darajar masallaci a cikin aljanna da ba shi damar yin kusanci da manzon Allah a cikin gidan aljanna to waɗanne abubuwa guda biyu girmansu ya kai inda ya kai da darajarsu na farko an ɗaga darajarka a aljanna saboda watakila ajinka ya wuce ajin sauran wasu mutane saboda kiyayewar sallarka da yadda kake girma Allah a ciki da kushu'inka da sauran abubuwan da ake bukata da yiwuwa ka tsere ma wasu wajen wannan kamar yadda zamu samu idan mun zo bayani akan khushu'i, za a iya yin sallah a masallaci daya da liman daya lokacin ku guda kuka yi, amma mutane za su fita daga masallaci wani ya fi wani daraja kuma liman daya. Har ma wani hadisin manzala na cewa wani zai zo in yayi daraja goma zai samu, wani kuwa tara, wani kuwa daraja takwas, wani bakwai zai samu, akwai ma mai daraja daya, akwai ma wadda jifansa ake da sallar ya fita da ita. Kaga wannan maratib ne, matakai ne wanda kowa yake hawa. Shi yasa kenan sai ka sake shiri kwarai domin ka samu ƙololuwar daraja. Na tara daga cikin abin da fa’idar sallah ke ba wa masallaci shi ne sabab li'adami isabatin nar mawadi'us sujud. Akwai wani abu da ka yi sallar amma cuwa-cuwar ka ta sa ka shiga wuta, ana samun wannan saboda ai kaga akwai wailul lil musallin, ko to ka san dai mai sallar ne kuma Allah ya ce akwai azaba tattare da shi, sai ya faɗi sifarsa amma kuma ya yi sallar. Sannan akwai wani hadisi kuma da yake cewa rubba musallin la khaira fi, ana samun masallata da yawa babu alheri ko na miji tsarin zarafin tattare da su, abinda kawai suke da shi sharri. Subhanallah, Allah ka kiyashe mu. Su kuma irin wannan da ka ga cewa sallar su bata hana su cutar mutane ba, bata hana su zubar da jinin mutane ba, bata hana su shiga mutuncin mutane ba, duk wani mummunan abu da ka sani sallar bata hana su ba, sai aka ce to sallar da suke yi ba su da alheri. Allah ka kiyashe mu waɗannan. To duk da haka ga shi dai ya yi sallah, ya yi cuwa-cuwa, ya yi cuku-cuku, ya cuci mutane, ya shiga mutuncinsu, ya handame kayan wancan, ya zalunci wancan, duka abubuwa yanzu ayyukansu sun tattaru na zunubai sun yi nauyi har suka rinjaya sai ya shiga wuta. Waɗanda babbaka shi kila ya fito daga ƙarshe ko kuma ya dawwama Allah ya sauke. Wannan zama da zai yi akwai wasu gurare da yake faduwa a kansu yana sujjada, akwai goshi, akwai tafuka, akwai gwiwoyi, akwai gefen ƴan yatsu, akwai hanci. Waɗannan guraren sai wuta ta dinka zazzagaye su ba ta son taɓa gurin, saboda an girmama Ubangiji a ciki ko da kuwa ba a samu khushu'i ba a ciki. To tana sababa rashin samar da guraren sujjada wuta ta rinka laso su bayan ta shiga Allah sauki. Na goma shi ne sababin liru'yatillahi yawmal qiyama, sallah tana sababa a samu ganin Allah ranar kiyama. Allahu akbar, yau ga ka ga Ubangiji kuma kana gani, ta lamarin babba ne. Annabi yana cewa za ku ga Allah kamar yadda kuke ganin tarin wata ba tare da turereniya ba. Wujuhun yawma idhin nadira, wasu fuskoki a irin wannan ranar fari fat suke da haske. Ila rabbiha nazira, da Allah Ubangijinta take kallo. koyan da mutumin da ya bunƙasa da yawa mutane suna son ganin sa ko yanzu da a ce wani babba zai shigo nan mai mulki da za a daina kallo da shi za a kalla haka ne duk ranar da wani babba ya shigo nan ko babba da malanta ko babba da mulki ko babba da wani abu to sai an yi ta kallon sa har sai ya zauna sannan za a haƙura to balle a ce yanzu Allah Allah take gani yana daga cikin addu'o'in magabata suna addu'ar cewa Allah ya nuna musu kansa su gani shi ranar tashin alkiyama wannan babbar ni'ima ce sallah tana ɗaya daga cikin abin da za ta yi maka jagora da sabbaba wannan al'amari khasatan malaman suka ce musamman ma man hafaza ala salatai wanda ya kiyaye salloli biyu akwai salloli guda biyu masu wahala salatul asr da salatul fajr wanda ya kiyaye su zai samu wannan darajar sallar la'asar da kuma sallar asuba suna da wahala saboda sallar la'asar galibin mutane idan an kula sun gaji daga ketowar rana suke buga-buga a zahar tana samun su da ɗan sauran nishadi a jikinsu amma la'asar tana riskansu da gajiya a jikinsu a lokacin kowa yana buƙatar hutu shi yasa take da ɗan wahala ita kuma sallar alfijir ta asuba mutum ne ya shagaltu da bacci shi ma yakan tashi da wata ganda baya son ya tashi so shi yasa sallolin suke da nauyi shi yasa aka keɓance su a nan saboda girmansu da kuma nauyinsu musamman wanda yake kiyaye su yana yin su cikin jama'a to sallar za su sabbaba masa ganin Allah tabaraka wa ta'ala abu na 11 sallah tana jawo wani sababi ana sababin limahabbatin Allah ta'ala tana jawo maka soyayyar Allah akwai bayin da Allah baya so su ya halitta su saboda halayyarsu da mugayen ayyukansu sai ya ce baya so su to Allah ya ce baya son mutum ta mutum ya shiga ku saboda babu inda za ka je a duniya ka ji daɗi babu gurin a duniya ma ba za inda za ka shiga ka ji daɗi babu shi balle kuma a ce ka shiga lahira Allah baya son ka ko ta wancan da yake ana masa ko wasa ne ko aiki ake masa wai da ma yaya kake da Allah balle ka je gidansa ko wai dan uwansa ne zai tafi makka kuma baya abubuwa da ya dasa ne yake to dama ya kuke da Allah balle ka ɗauki dan daga kai ka kai shi ka kai ka gidansa da ka gamu da shi Allah dai masu magana dai da saɓanin wasu abubuwa su sallah tana sabbaba ma ɗan adam soyayyar Ubangiji shi ko Allah idan ya so ka to baya barin soyayyar a tsakaninsa da kai shi kaɗai yakan saka mala'ika Jibril ya ce ya so ka sai kuma a umurci mala'ika Jibril a ce shi kuma ya gaya wa mala'ikun duk san mai ɗin nan wane ɗan wane Allah yana son sa ni ma na so shi saboda haka ku ma ku so shi shi kenan yanzu ka zama waliyin Allah a cikin sama kowa san ka yake duk yawan mala'ikun nan kuma ya alamu jinu da rabbika illa hu saboda ka kiyaye sallah Allah ka ba mu ikon kiyayewa wannan sallah da sabu idan kai ya Allah yana jawo soyayya daga nan ne soyayyar kuma za ta bayyana cikin duniya duk bayin Allah ne gartattu za su soka in kaga wani yana kinka to shedani ne ba mutumin Allah bane to shine kuma ake gaya masa irin wancan hadisi man adali waliya shi kenan yanzu za ka gamu da kushin ubangiji za ka gamu da fada da Allah domin kana son wanda ai kana kin wanda Allah yake so kuma kana kin wanda mala'iku suke so kuma kana kin wanda bayin Allah nagartattu suke so ai ka shiga uku Allah so ke abu na 12 ita sallah sababun li salatil mala'ikati ala al-ab wato tana sababa mala'iku su rinka yi madan adam addu'a sai mala'ika ya tama addu'a saboda ka kiyaye sallah mun ga hadisi da suke ta magana akan cewa idan mutum ya zo masallaci ya sallaci raka'a biyu na nafila ya sallama ko ya haɗa hudu misali ya sallama biyu ya zauna a masallaci yana jiran ayi farilla mala'iku Allah yake turowa suna masa salati salati da kuma shine Allahumma ighfirhu warhamhu Allah gafarta masa yi masa rahama mala'ika yana roƙa maka wato saboda darajar sallar da kai su tana jawo addu'ar mala'iku akan mutum abu na 13 wato as-salatu wal wudu da sallah da alwala anan kuma sun haɗu biyu sababun li fathi abwabil jannati thamaniya yana sababa maka a bude maka kofofin aljanna guda 8 to ce za ka shiga ana budewa ne dan girmama ka ka shiga ta kofar da ka ga dama da sallah da alwala su ne suke wannan sabab din da za ka yi alwala ba ka yi sallah ba to lallai ba za ka sabuwa da abin ba da kuma za ka yi sallah ba alwala to da nan kan ba ka ƙara nisha ne Allah ya sauke to saboda haka biyun nan idan sun haɗu suna sababa ma a buɗe wa mutum ƙofofin aljanna guda 8 abna wato abna 14 sallah tana sababa wani lada na musamman Allah yana kamar menene zance bonus ko wanda ake yi abunan din mutane haka khasatan musamman salatu duha sallar walaha tana da falalar gaske da yawa kuma sukan liƙa ta ne ga tsofaffin mutane su samari kamar ba ruwan su da sallar walaha amma dai wannan ina ga dani a yanzu matasa suna abin da sosai ba saboda ka sallar duha ɗaya daga cikin magabata yana cewa wanda yake son ya rinka ganin albarka dodar ba ta yankewa ya lizumci sallar walaha za ka yi ta ganin albarka a rayuwa komai ka taɓa zai albarka rayuwarka za ta zama da albarka sannan akwai qiyamul layl ita ce sallah ta tsayuwar dare ko nafilar dare akwai rawatib wato su ne salloli da ake yi na nafilfiri ko kafin azhar da bayan azhar ko kafin la'asar da kuma bayan magariba da kafin isha da kuma irin su abin nan rakata da fajr da sauran su. Ana ba da wani lada, shi ladan na musamman ake bawa akan irin waɗannan ga wanda ya zubince su. Har ma rawatib manzo Allah ya nuna cewa wanda duk aka yi masa wannan to yana shiga wato abin nan, ana gina masa gida a gidan aljanna. Waɗannan fa’idoji da waɗanda suke samuwa abu na wato su na 14 nan da muka yi daga wanda muka taso har zuwa nan, to akwai wasu fa’idoji kuma da su suna faruwa ne a jikin ɗan adam. Su ba lada suke ba raba, amma suna ba ka lafiya saboda kana sallah. Akwai wani littafi in ban manta ba, Shakhsiyatul Muslim sunansa, malamin da ya rubutu a ciki malami ne a jami'ar Azhar, da ya fara daga kan alwala. Yace duk mutumin da zai yi alwala, in an dauko hadisin da yake magana cewa idan ka wanke hannu zunuban da ka taba da hannu za a kankare su, in ka kurkure baki wanda ka yi magana, in ka wanke idanu wanda ka kalla, in ka wanke kafafuwa wanda ka kalla, banda manya-manyan kabarai ƙananan zunubai ana wanke su. Sai ta tabbatar da wannan girman ladar kuma a ɓangaren jikin ɗan adam da Allah ya shar'anta alwala. To ya shar'anta masa alwala ne saboda kare jikinsa da lafiyarsa. Min ya yi lissafi cewa 75-80% na ƙwayoyin cututtuka inda suke harbin ɗan adam, to yawanci a guraben da ake wankewa na alwala su suka fi yaɗa waɗannan cututtuka. So ruwan alwala kuma tafiya yake da su. Misali ɗan adam in yana magana ko musamman ko yana mura ko wani wani abu, in zai atishawa an ce ya yi mai ya rufe baki ko, saboda in kana atishawa me yake fita? Wasu ƙwayoyin cututtuka ko? To sai manzo Allah ya yi maganar yin asuwaki kafin, in babu asuwaki samu wani abu mai ɗan kaushi ka goggoga duk yana kashewa. Idan baka samu wannan ba yin amfani da yatsan su, so wannan yana kashe ƙwayoyin cututtuka da suke shiga bakin ɗan adam ko ɗan adam yake fitar da su. Shi yasa tunda za a taru a cunkushe wuri guda sai aka shar'anta yin wannan kafin shigar ka musallaci, saboda watakila idan ka shigo asuwakin da waɗansu abubuwan sun kashe yaɗuwar ƙwayoyin cututtuka, sannan a cikin sallar kuma har yanzu sai aka saka maka idan za ka yi hamma rufe bakinka, idan za ka yi atishawa nan ma rufe bakinka, duka waɗannan suna taimakon jikinka ne kuma suna hana ka yaɗa ƙwayoyin cuta ga wani. Wannan yana daga cikin fawa'id wanda jikuna suke samu. Idanun shi kuma ta ina cuta take zuwa masa? Shi ma yana karɓan cuta wanda take tashi haka, ƙwayoyin cuta masu yawo. To ya dai kawo maganganu a kai, sannan ya kawo batun hanci, shi ma ta nan ana iya shaƙar ƙwayoyin cututtuka. Aka sa sheƙar ruwa sau uku da facewa, kuma a nan ma don a kiyaye maka lafiyar ka sai aka hana. Idan ka sheƙa ruwa da hannun dama to ya shiga ne, amma in ka zo facewa da hannun hagu ya kamata ka. Amma za ka ga wasu saboda kawai dai ba su san abin nan ba, shikenan wani ma sai ya yi ta ririta ruwan kamar yana nisa shi da ya haka ya haka ya haka wannan sai ya fita. Ba a san dai wani gogo idan aka same shi gogo, amma dai ya fi daga jahilci aka samo shi. Ko ma dai ya za ka yi bayani, ya fi kusa daga jahilci aka same shi. Saboda in ka guntsi ruwan da ka ja ya shiga, to sauran ne ake shi kuma sheƙawa a hanci, sai ka ɗora wannan hannun kuma sai ka kwashe, saboda shi wannan hannun na hagun shi ake share kashi, shi ake wanke fitsari, shi ake wanke bayan gida. Shi yasa annabi ya haramta ci da shi. Amma za ka ga wasu mutane manya-manya yanzu a ƙasar nan, amma da hagu suke cin abinci, ko cin abinci ba su iya ba, kuma watakila ma suke rike da ƙasa. Za ka samu babban mutum a ma'aikata, ƙato ne ya girma sosai da matsayi, amma da abun yake cin abinci. Hannun da shi ake wanke kashi, hannun da shi ake wanke fitsari, wai yanzu shi kake ci, saboda ubangidanka ka gan shi yana ci da hagu. Ai, ka san ubangidan na ko? Ko sai na faɗa shi ba? A faɗa? Ok, ka gani? A to shi kenan. Ba buƙatar sai mun faɗa. Saboda wasu mutane kawai sun samu tarbiyya ce ta boko, ba su samu tarbiyya ta addini ba. Kuma yawanci manya-manyan nan dara don su bi yawanci tarbiyyar boko ne. In ka zo ka tsaye da mutum ya ma karatun Fatiha da kyar ne. Shi yasa abin da zai baka mamaki, za ka ga kamar irin su GRA, irin su wane manya ne a ciki ko? Waɗanda suke gadi a gidajensu ba sa iya zuwa kusa da su. Waɗanda suke masinjojinsu ba sa iya zuwa kusa da su, amma ka san inda takaicin yake, a zo za a yi sallah, wannan masinjan za su ce shi ne zai biya su wajen lahira kuma, saboda bai iya lahira ba. Ba haka ba ne? Kira yadda zai ka samu babban mutum ne ya hana mai gadinsa komai, amma in an zo sallah sai ce ka wuce, saboda bai iya sallah ba. Ko kana musu ne? Abu ne a fili, kuna ganin wannan, saboda tarbiyyar da suka samu kawai ta karatun boko ne. Kai hakuri wallahi, ni ba da kai nake ba. Wani zai ce to kaga shi kuma wannan haka matsalarsa take. To ka koya mana, na'am, yadda kake murƙushe baki don ka yi turanci, amma ba ka iya murƙushe baki don ka karanta Ƙur'ani ba. Kitin murƙushawa wai dole sai ka zama Bature, me yasa baka zama Balarabe ba wajen karatun Alƙur'ani? Ko ba haka ba ne? Kuma wannan littafin shi zai cece ka. Na'am. A ka fito kai magana mana, ai ba wani abu ba. Wannan shi ne, saboda haka za ka ga cewa manya-manya a mabirin jihar lokaci ba sa iya su ja sallah sai dai su sa masinjojinsu ko masu gadinsu. Saboda yana kallon mai gadin a duniyan kyau laƙantacce ne. Yawwa, wani yana ba mu labari, wai ɗansa ne, ɗansa ba. Sai yana zuwa wajen mai gadi, ɗan yana zama tare da masu gadi. Kawai da zai ya zo ya wuce sai ya ɗan yana tare da masu gadi, sai ya buga masa waya ya ce waɗannan dabbobin take zama cikin su ko? Ya yi ma yaron ta takata, ashe mai gadi duk yana jin abin da ake, shi ma sai ya fusata. Ya ce ba karatun boko ya ba, to shi ma zai tafi boko. Irin mutanen ne masu zuciya wanda ba sa karɓar ƙasƙanci, yana gadi don ya zuba mutum zafi kawai sai na yi karatu ko sai da ya fi hiji sannan ya dawo. Na je na gabo da mutumin tafiyar da na yi can wajen wurin ƙarshen duniya ya ce ko ya gadi. Na gabo da mutumin yana harkokinsa kawai, wulaƙancin ne da ake masa. Wai kawai saboda yana gaya wannan bokon fa kawai wannan mutumin ya iya, saboda haka ya hana ma ɗansa ya hulɗar su ya cikin waɗannan dabbobin za ka zo animal kaza kaza da kaza, za ka zo kana zama a cikin ta ce daga wuri. To kai ka jifa, wai mai gadin gidanka ne kake gaya masa haka, saboda kawai ka ƙoshi da boko shi kenan. Ko da yake ai wasu ne daga cikin su ko? Kina da irin waɗannan da suka ƙoshi da boko? Mu duk yanzu kallon da suke mana anti social, haka ake kallon mu gida dawa. Mu gida ne ba abin da ya iya sai karatun Arabiya. Mu je lahira Allah ya kafa allon ABCD da allon alifun babu ya kafa ya ce wanne kake son a tada kai a karkashin sa wato gina zaka zabi ko ba mutum to saboda haka sallah tana da fa'idoji a jikin dan adam wannan kadan ne daga ciki sai suka ce abu na farko da take badawa riyadu na jasadiyya wato sallah tana bada amfanin motsa jiki an ce wai wani ba musulmi bane sai ya ga musulmai in an yi buɗe baki suna cin abinci yana cin mamaki me yasa ake cin wannan abincin haka to bayan ya ga ya yi ta waɗannan abubuwa to sai ya dawo kuma ya gamsu da daddare suna ta tahajjud sai ya ce haba ashe wato suna da motsa jiki ashe ba a sani ba saboda ya ga mutane sai su sunkuya sai su tafi sujjada sai su tago su tsaya tsawon lokaci ka san tsayuwar kanta exercise sunkuyan za ka ga yanzu in ka tafi training wajen masu training za ka ga kawai abun yadda ka san yadda Allah ya shakanta sallah haka za a yi ta maka amma ce a goshinka lokacin da ka kafa goshi ƙasa akwai wasu abubuwa da suke tasowa wanda suke ba ma jikinka wani abu iya tsawon yadda ka daɗe a sujjada haka za su ba ma jikinka wannan fa'ida to jama'a kun ga yadda Allah yake ya shar'anta sallah da bincike ne yanzu yake tabbatarwa da wasu ilmummuka kuma suke kawo waɗannan abubuwa sai ya ga cewa ashe kenan Allah ya shar'anta waɗannan abubuwa da wata hikima so tana ba ma jiki riyadiyya shine wato motsar da jiki sallah tana da wannan sannan kuma a cikinta ana samun riyadatul aqliya wato hankali shi ma yana fashirin yadda ya kamata sannan ruhiya ruhin mutum yana samun yadda yake tafiya abubuwa da bal mama da yace ba haka ba afdalur riyadat riyadiyat yace mafificin ma motsa jiki shine za ta baka ilajul alam asfal az-zahr wa alamul qadamai tana maganin wasu raɗaɗin ƙafa da raɗaɗin baya duk sallah tana maganin su wannan fa'ida ce wanda ɗan adam yake samu a ciki shi yasa ka ji manzo Allah ya ce dole ka yi nutsuwa a ciki akwai wata fa'ida ba kawai daga sunkuyawa sai ka ɗaga haka a'a sunkuya sai ka yi lebo sai ka raka ta da tasbihi ma ubangiji idan ka ɗaga kuma sami Allahu liman hamidahu sai ka tsaya cir har sai waɗannan ƙasusuwan sun sake komawa inda suke kuma duk naka da kake yi ibadati sami Allahu liman hamidahu kana gaya ma Allah rabbana lakal hamd kowa lakal hamd duka kana yi ma Allah godiya ne ya saba da wancan training din da kake wancan training din naka babu wannan illa kawai kana neman lafiya yanzu a cikin sallah ga lafiya ga kuma an baka kalmomin da zaka gana da Ubangiji na banda wannan aka ce sallar har yanzu mufidatul li adalatil jismi tu'alijul wahan wa da'af wal ajiz ajizul jismi tana bada fa'ida li adalat adalat sune gaban jikinka gaban jikinka sallah tana ba su fa'ida tana yi ma gaban maganin rauni da gajiyawa na jiki sallah tana maganin waɗannan abubuwa so shi yasa zaka ga za a yi sallah amma da wuya ka samu ciwon jiki a cikin sallah amma za ta baka lafiya amma watakila wancan training din da kake watakila ka samu ciwon jiki a jiki duk da cewa lafiya kake nema amma wannan zai baka ka samu motsa jikin amma kuma ba tare da ciwon jiki ba domin ba kowane mutum ne da ya taso ya kiyamun layi kawai sai ji jikinsa ya kama ciwo hasali ma manzon Allah cewa ku yi qiyamul layli da daddare fa innaha da'abu salihin yace dabi'ar nagartattun mutane ne dabi'a ce ta nagartattun bayin Allah da yake nan nabi kuma yace tana tafiyar da shedan mana tana tafiyar da al'amarin zulubai qiyamul layl sannan tana samar da lada sannan kuma yace tana sa lafiya a jikin mutum ta ga fa'ida nawa ke ta kori shedan ta kuma bada lada ta kuma bada lafiya a jiki da aka sallah ba za ka saka maka rashin lafiya ba sai dai ka baka lafiya sa'annan na gaba yace ar-ruku'u was-sujud yukhaffifu alam al-batn wal-fakhidhayn was-saqayn wa nashat al-am'a' sallah tana sauƙaƙa raɗaɗi na ciki alam da ake samu a ciki sallah tana abin da tana sauƙaƙa shi tana sauƙaƙa kuma alam na fakhirai su ne cinyoyi haka nan tana sauƙaƙa raɗaɗi na makyangyama an san makyangyama ko na agara ko ba san ba ba san agara ba wannan jijiyar da take saboda dunduniyar ka sallah tana ba ta dama sai ta tafiyar da radadin da yake ciki inda kana da radadin haka nan na shaful am'a hanjayen cikin ka su samu juyawa da balance yadda ya kamata sallah tana samar da wannan wannan fa duk fa'ida ce wanda Allah ya shar'anta a cikin sallah kuma ya ce kai kada ko da ba lada za ka yi sallah ai saboda wannan fa'idojin yanzu misali za ka ga an karya training sai coach naka ya rinka saka haka ko ba haka ba wai hakan da kake mai ake son a miƙar wannan ko to yanzu gashi an baka shi a cikin sujjada kuma ga lada wancan shi yana nuna maka ne saboda kawai ya karanta abubuwan haka hakan kuma ya san su a haka amma bai san watakila hikimar na sallah din amma sallah ita take ba da waɗannan abubuwa an gane waɗannan gurare guda hudu sallah tana abin nan su ta rangwanta maka raɗaɗin ciki da na cinyoyi da na agararka da kuma hanjinka su samu yin balance yace na gaba as-salatu tusa'idu ala harakati adalat wad-dawratu ad-damawiyyah inda al-mar'ati al-hamil wa takhfifu thiqal wad-dhabti 'an al-janin wa 'an al-qadamayn yace sallah daga cikin amfaninta tana taimakawa wajen yada gudanuwar jini ko jujjuyawar jini a kan gaɓoɓi ko ka san in hawan jini ya fara ɗan taɓa ka sai a ce to exercise madadin kawai a ce ka je kai ka salloli za ka samu sauki yace wannan jujjuyawar gaban jini din musamman yana amfani ga matar da take dauke da ciki sallah tana mata amfani sosai wajen sauƙaƙa nauyin ciki yana ba ta sauki kuma kaga yawanci masu ciki idan suka yi ciki sai bacci idan su ta kwanta to sallah kuma ga aikinta a nan nauyin cikin ma za ta taimaka miki wajen sauƙaƙa shi sallah tana wannan sannan haka jini na enta dan janin shine dan tayin jinjiri ko to shi ma yana samun saukin haraka a cikin cikin uwarsa idan uwar tana yin salloli wadannan duka amfani ne ba na lada bane na jikinka ne tana baka wannan hutu sannan wani abu na gaba da sallah take bawa jikin dan adam shine ra'atul qalbi wa dumaninatul lil fu'ad war ruh ra'atul qalbi wato idan kana yin sallah da ruku'u da sujjada da tayuwa da komai to zuciyarka ma tana samun sauki wajen gudanar da hartan pumping din jinin tana samun sauki zuciya tana samun wannan sauki duk a cikin sallah ake samun wannan sannan fu'ad da bincike zamu bambanta tsakanin alqalbu da fu'ad amma dai duk suna ɗaya ake ba su amma suna da bambanci war ruh da kuma rai wato tana baka saukin shan numfashi wannan sallah ce take yin wannan aikin a jikin dan adam idan yana yi kaga ai an gaya maka ga irin abubuwan da take samarwa na lada to kuma ga irin abubuwan da take bawa jikin shi yasa zaka ga manzo Allah bai wasa da sallar dare bai wasa da nafili saboda yawan yadda kake yi yawan yadda kuma zuciyarka take samun hutu wajen raba jini a cikin jikin wani abu na gaba wannan kuma yana fitowa ne a jiki shi ma as-salatu nurun lil insan idan sallah ta ratsa ta haka kawai sai ka rinka haske sai a rinka garin fuskar ka fes wa nasibuhu min nurin lahi ta'ala wannan abun daga hasken Allah yake samu saboda mai ahlari ai ya gaya maka yace lis-salatu nurun azim sallah tana da wani haske mai girma kuma tana haskaka zukatan masu imani yace kadi kadara salatuhu yaftadhi'u bi sababi gurgurdan yadda kake sallah gurgurdan yadda kuma za ta rinka haskaka Allah ya ba mu dacewa na gaba salatul wato salatul amal kyautatuwan kowane irin aiki da za ka yi a duniya yana da alaka ala kadirin salatul abd a bisa yadda gurgurdan sallar bawa sai ga ayyukan kamar ana sauƙaƙa maka su yadda sallar take haka gurgurdan saukinka za ka rinka samu a cikin wato a cikin aljanna a cikin rayuwa sannan na gaba shi ne kamar yadda muka ambata alƙawari ce na shiga aljanna wannan ya shigo ba a kan abin da muke son mu kawo ba don muna faɗan fa'idar ta ne ga jiki wani abu na gaba shi ne salat amanun minal hala sallah tana amintar mutum ta aminta shi daga alhala'u mai hala'u hadama da kawai ka ji komai kana son sai ka mallake na mutane sai Allah bai yi ka da son mutane su samu alheri kowa ya zauna a ƙasa da kai yana wahala kai kawai kai ne mai diba shi yasa Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a وإذا مسه الخير منوعا wannan halayya guda uku da Allah ya faɗa ya faɗe su ne inji wani malami yace dan adam yana gayansa gayan dan adam ba miya kaga an baka gaya ba miya to sai ka daure zaka ci to halayya tana magana ne akan gayan dan adam bai samu miya ba da za ta gyara shi miyar ita ce sallah shi yasa Allah ya adafi a gaba yace illal musallin sune ba su da wannan halaku amma gayan dan adam baya sallah to zaka same shi mai hadama mai babakere kuma bayan yayi babakere ya danna na mutane yayi hadamar wata jarrabawa karama idan ta shigo ya rasa wani abu sai ya ta kuka kai ai mun kaza kaza kai ai wato an yi kaza an yi kaza ko wani mai bara ya zo yana neman yadda za a yi ya tsaya a kofar gidan wani ɗacin gida ne mai gidan ne a zaune a kofar gidan malam mai adai menene ya ce na zo wajen mai gidan ne ya ce ni ma gurinsa na zo in da ka zauna mu ci gaba da jira to ka duba fa yanzu har da ƙarya kuma gidansa ne kuma shi ma gurin mai gidan ya zo in da ka zauna a ci gaba shi kenan to sai mutumin ya ga ya tsaya ya gare a nan bai samu komai ba gare ya gaba wata ƙila su ba yadda ya iya dan za ka yi roba sai ka yi ƙarya innal insana khuliqa halu'an yana da hadama bai iya wadatuwa ba bai iya ya wato duk abin da Allah ya bashi sai ya yi hadamar da wani wannan za ka ga cewa yanzu ka zo da naira 1,000 ita ce kudinka ka shiga shagon mai miliyoyi ba zai ji tausayinka ba akan dubun nan sai ya yi kokarin ya cuce ka saboda nadama daga kuma ya soyo kayan ya faɗi to zai fara kuka idan masa sharru jazu'an yanzu zai fara kuka kai mu kasu wannan ma ne kawai muna zaune ne kaji wani suna zaune ne kawai to ka tafi mana wallahi ka fita daga ciki wai kawai dai muna zaune ne kawai wai ana zaune ne irin ba amfanin da ake samu kuma ya tattara kuɗi fa da yawa yana zaune idan masahu alkhairu manu'a da kuma zai siyo kaya kayan ya tashi to ba zai sauƙaƙa ba ko da ya siyo da sauƙi ba zai sauƙaƙa ba nan kuma da tsada zai sayarwa mutane sallata illal musalli masallata kadai su suke sake musu magani irin waɗannan alhalaw wani abu na gaba na tsara minti uku to wani abu na gaba da take yi shine ta kan hana ɗan adam wato yin alfasha me yasa aka kawo wannan kuma anan saboda ana ƙirga fa'idar sallah a jikin mutum saboda duk inda ka samu alfasha to tana cutar da jikin ɗan adam zina tana samar da cututtuka ko liwaɗi fa maɗigo a to duk waɗanda za su cuci abin nan ɗinka ko za su cutar da jikinka to sai aka ce tana hanawa idan ta hana jikinka zai zama lafiyayye saboda duk abin da Allah ya haramta shi kazanta ne sunansa khabas wa yuharrimu alaihim alkhaba'is duk abin da Allah ya haramta sunansa alkhabas khabas shi kuma abin da zai cuci jikinka ne shi yasa in ka sha giya za ka cutu kuma gashi nan likitoci suna ta bada zinar ma idan ka kama ka yi ta za ka cutu saboda za ka gamu da wasu cututtuka haka duwaɗi duka waɗannan suna khabas ne waɗanda suke samar da cututtuka a jikin ɗan adam dawo kuma kan wasu abubuwa na abinci duk abin da kaga Allah ya haramta to yana saka wani ciwo a jikin ɗan adam giya yanzu ka sha watakila in ka daɗe za a same ka da cutar a'abuhu makanfa a'awane ne za ka yi ta ji ita ne ta samar maka duk abin da Allah ya haramta to akwai cutuwar jikin ɗan adam shi yasa dan Allah ya kare lafiyar kai haramta ta ba sigari ba ana sha ko ko kana sha ne nace ana sha ko ba a sha amma masu yin taba ba su yi magana ba to da suke magana me suka ce suka ce tana cutarwa ko suka ce ma tana kashe matashi balle kai yanzu shekarar ka sunci kuma kana shakka ba ai kana ji kike wallahi matashi ma an ce tana kashe shi sai kai yanzu mai shekara 70 kuma ga kunna kana kodawa kuma kana ga yawa mutane wai ba nastin da ya haramta ta a wannan san zuciyar ka ne wallahi wallahi san zuciyar ka ai ko ba nasti kamfanin da ya taba ya ga maka yana cutarwa shi kadai ya ishe ka dalili kuma wanda ya magani kamfanin da ya magani sai ya ga maka yadda zaka sha kuma ya ga maka dose din ko yadda zaka yi kuma kada kai kuma zai ga maka cewa yana da side effect kaza da kaza da kaza da kaza duk fa saboda lafiyar amma wannan karara mai kamfanin sigari yake ba danja ce danja amma kai yanzu saboda Allah ya shi za mai tafsirul kabir yake oh ba dan da Allah da yazo maganar mace yake wai tsalunaka anil mahid sai ce huwa adan ki suna tambayar ka akan jinin haila sai Allah yake ah huwa adan ka ga musu cuta ce mai tafsirul kabir yake da Allah anan ya tsaya bai kawo wani umurni ba to da za a samu dan adam ya ta alkafura wai dan dai cuta ce zai shi ma wannan bai shan tabar kamfanin ya ga masa danja amma kaga bai daina ba to sai Allah ya umurni da fa'a kanzil nisa to duk mai imani tunda an ce ka ne san ci mace a wannan gurin da take haila lokacin da take haila to mai imani zai tafi da lafiyarsa wanda bai da imani kuma zai shiga kuma zai kamu in ka dubi tafsirul maragi ya kirga cututtuka da ake samu in kai jima'i da mace tana haila nan ma dan a kare lafiyar ka ne aka hana ka ba wai dan ba a son ka ji dadi bane ah in Allah ba ya son ka ji dadi ai ba zai yi matar bane ma gaba daya ƙarewar mugunta kenan ko ko haka ba to shi Allah ba haka yake ba kawai wannan lokacin da yake za ka kamu da cututtuka kai hakuri ta kare haila sai a je a kai to ke muna a nan za mu tsaya saboda Allah a wannan gabar ba za mu cika ba na ga wasu na ta cewa lokaci lokaci to haka za mu haƙura an gane saboda ka duk abin da kaga Allah ya haramta kawai ka nisance shi shi ne in kaga Allah ya ce kuma a yi abu to kawai ka yi akwai fa'ida ko baka sani ba ko ka sani akwai fa'idoji iri daban-daban nan za mu aje insha Allah sai kuma addu'a ta gaba Allah ya sa abin da muka yi daidai ne mun yi kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana tambaya sai saboda roƙon Allah ya karba mana wannan ibada da ake yi cikin wannan wata mai alfarma Allah ubangiji ya tsare mu ya tsare mana kasar mu muna addu'a a kasar mu Allah ubangiji ya ba ta zaman lafiya Allah ya tsare mana waɗannan fitintunu da suke faruwa wannan jiha ta muna roƙon ka ya Allah ka sa mata zaman lafiya ka ƙara mata zaman lafiya mutanen cikin ta kai musu albarka ka saka ma dukiyoyin su da ayyukan su da gonakan su da gidajen su da matan su da yayan su Allah ka sa musu albarka ubangiji ka tsare mu da tsaron ka ya Allah Allah ka ba mu dacewa da abin da kake so kai da shi ya Allah waje ne ka enta mu cikin wannan wata din daga bari mu ta jahannama Allah ka ba mu aljanna Allah ka ji tausayin mu Allah ka yi mana rahama muna roƙo wanda ba su da shi Allah ka yassara musu ka ba su yadda za su ya Allah wanda ba su da shi Allah ka ba su marasa lafiya ka warkar da su masu lafiya ka ƙara musu lafiya waje ne ka ƙara mana walwala ya Allah ka ba mu da rahamar ka ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.